starting party. Man, they put some up. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi 21 ga watan Maris shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari ciyaman ya fara muna da kanin labarai.
Yau Lahadi an bude rumfunan zabe a Jamhuriyar Congo, inda ake sa ran shugaba Denis Sassou zai ci gaba da mulkin sa na shekaru 36. Babban kamfanin da ke samar da allurar rigakafi a duniya ya shaida wa kallon kasashe uku cewa za a samu jinkirin jigilar allurar rigakafin coronavirus. Har kuma da cewa duk da kamun da sojojin Myanmar suke masu zanga-zangar adawa da juyin mulki a Mandalay sun gudanar da taro a wayewar garin safiyar yau Lahadi don kaucewa arangama da jami'an tsaro da 'yan sanda.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. Muna kuma tafe da wani rahoto akan wata bukata da aka gabatar ta yin sulhu da 'yan bindiga.
Nan aka yi sulhu da su, zai sauki har a waye gari cewa ba wanda yake yi wani abu. Duk wani mutum da ya kashe wani ya san cewa shi ma ba za a bar shi ba.
An fara wani shirin tankaɗe da rairaya na gasar matasa a jamhuriyar Nijar.
Motsa jiki yana cikin tarbiyya wanda take ƙara ilimi. Aka ce in jikinka yana da ƙarfi, kenan hankalinka yana ƙara ƙaruwa.
Bayan duk waɗannan rahotanni da labaran duniya, muna kuma tafe da shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Yau Lahadi an buɗe rumfunan zabe a Jamhuriyar Congo, inda ake sa ran shugaba Denis Sassou Nguesso zai ci gaba da mulkin sa na shekaru 36 duk da matsalar tattalin arziki a yankin mai arzikin mai a Afirka ta Tsakiya. Yayin da Sassou ke rike da mulkin kasar, jami'an diplomasiya da manazarta suna shakka ko a cikin abokan hamayyar sa shida akwai wanda zai iya kayar da shi a zaben. Babban abokin hamayyar shugaban tsohon minista Guy Brice-Parpet Colelas yana asibiti yana jinyar coronavirus, kuma zai iya dauke shi zuwa Faransa a yau Lahadi. Kamar yadda daraktan yakin neman zaben Colelas ya shaidawa Radio Faransa. Babban kamfanin da ke samar da allurar rigakafi a duniya ya shaidawa kalla kasashe uku cewa za a samu jinkirin jigilar allurar rigakafin coronavirus. Cibiyar Serum ta India ta sanar da kasashen Brazil da Morocco da kuma Saudiya cewa matakar bukatar India na allurar rigakafin ne ya janyo jinkirin. India na fuskantar hauhawar masu kamuwa da cutar. Kasar da ke kudancin Asiya ita ce ta uku a jerin mafi yawan kamuwa da coronavirus, da mutane miliyan 11.6. Amurka da Brazil ne kawai suka tsere ma India da miliyan 29.7 da kuma miliyan 11.92. Cibiyar Serum ta India ta fuskanci suka saboda sayarwa ko bayar da gudunmawa allurar rigakafin fiye da alluran da ake yi wa mutane a cikin India. Duk da kamun da sojojin Myanmar suke masu zanga-zangar adawa da juyin mulki a Mandalay sun gudanar da taro a wayewar garin safiyar yau Lahadi don kaucewa yin arangama da jami'an tsaro da 'yan sanda. Jami'an kiwon lafiya waɗanda suka haɗa da likitoci da ma'aikatan jinya da ɗaliban likitanci da masu haɗa magunguna cikin fararen kaya sun shiga cikin masu zanga-zangar neman demokaradiyya cikin dare. Asabar zuwa Lahadi suna rera waka da rike tutoci suna cewa a cece shugabarmu. yana nufin tsohon shugaban kasar ta zahiri an san Suki a cece rayuwar mu. Suki da sauran shugabannin da aka zaba ta hanyar demokradiya na ci gaba da kasancewa a tsare tun ranar 1 ga watan Fabrairu. Kungiyar Taliban ta ce ba Amurka bace ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku ko dan samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da Afghanistan, a cewar jami'an Taliban biyu suka faɗa murya Amurka jiya Asabar. Mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali, amma wannan ba tsagaita wuta ba ne, in ji mai magana da yawun Taliban Muhammad Na'im. Bai bayar da ƙarin bayani ba. Wani jami'in Taliban ɗin ya ce an tattauna shirin ne tsakanin Amurka da Taliban a Qatar na wani ɗan lokaci. Jami'an Taliban, ban da kakakinsu a hukumance, ba su da damar yin magana da kafofin yaɗa labarai, don haka suna faɗin bayanan ne kawai ba tare da sunansu ba.
Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Ma'abota son yin sulhu a matsayin mafita ga taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya sun fara wani taro a garin Kaduna. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro, Manjo Janar Baba Gana Mangulo, ke nuna dawowa daga rakiyar sulhu da waɗanda gwamnati ke ɗauka a matsayin abokan gaba na zaman lafiya. Nasiru Adamu Elikaya na ɗauke da ƙarin bayani akan wannan taron da ke gudana.
Janar Mangulo ya ce ba za a yi sulhu da miyagun iri ba, kawai murƙushe su za a yi, da hakan ke nuna gwamnatin tarayya ba ta ga amfanin sulhu da masu riƙe makamai ba, da ya kai ga shi kansa shugaba Buhari ya ba da umarnin buɗe wuta ga duk wanda aka gani da bindiga a daji ba tare da bin ƙa'idar doka ba. Taron dai zai haɗa da makiyaya da wasu da lamarin tsaro ya taɓa shafa, inda za su ƙarfafa batun zama don tattaunawa da waɗanda suka ɗau makamai don kwance musu ɗamarar faɗa ta lalama da yiwuwar samun diya.
Akwai mitin ɗin da za mu yi akan dai a irin matsalolin arewa ne. Ha shi Dr. Ahmed Gumi tare da shi dai za a zauna da wasu manya-manyan mutane, za mu tattauna sosai da sosai, amma na ce don Allah su gayyace ire-iren.
Duk da haka ba cikakken labari kan taron, amma ɗaya daga mahalarta taron makiyayi Abubakar Usman Shumo ya ce Dr. Ahmed Gumi ne ya gayyaci jama'a da za su yi kokarin jan ra'ayin hukuma ta sake gwada sulhun ta hanyar tattauna da waɗanda suka zama bara gurbi. Hakanan Shumo ya nuna damuwa ainun ga yadda masu satar mutane suka koma sace ɗalibai a makarantu, da ya ce hakan babbar barazana ce ga ci gaban ilimi a yankin arewacin Najeriya.
Sunana Muhammad Zawadu Oroji. Idan aka yi sulhu da su zai sauki har a waye gari cewa ba wanda yake yi mun abu, duk wani mutum da ya kashe wani ya san cewa shi ma ba za a bar shi ba komai daɗewa. Ina ganin za a samu ƙungiyoyi ko mutanen da suka san wannan mutane, to ya kamata a kira su su zauna da su kowace jiha a yi sulhu. In ka duba kowane lokaci aka yi magana da cewa suke an canje musu shanu, a yi musu kaso na sulmi ne, gwamnati na iya taimako waɗanda aka wannan, in su ne suke abin nan suka hasala suka zo suka yi, in kuma wasu ne suka shigo a cikinsu suka koya musu wannan abin, duk a neme su daga ina suka yi, to ɗan ƙasa ne ɗan waje ne, duk a bincika bil haƙƙi a tabbatar da cewa sulhu yana da kyau, duk abu na duniya da sulhu ake yin sa.
Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo ya ce dalilai na tsawon shekaru suka haddasa taɓar barewar tsaron da sai an zauna a gano bakin zare.
Abu ya bayyana cewa ba haka kawai abu yake faruwa ba, tunda maganganu suna faruwa ra'ayi daban-daban kamar da alamun cewa waɗanda suka kamata su hana da hannunsu a ciki, kuma na sha faɗa ba ɗaya ba biyu ba uku ba tsawon shekaru cewa duk abin da ga anya hana shi ya ƙi hannuwa, masu ikon hanawa ne suke yi ko suke sawa a yi da izininsu duk abin da ya so su danne. Ai kaga sani a bashe ma lokacin da shugaban kasa ya ce duk irin wannan calamities din da suke faruwa in ya wuce awa 24 ba ai maganin sa wato da hannun gwamnati a ciki. To gwamnati kuma ya danganta babba a baki, ba sai ne kai tsaye shugaban kasa ko gwamna kai tsaye ba. In dai a cikin su akwai gurbatattu kuma suka yi amfani da damar suke da suka yi wani abu don gurbata, to Allah ya sauke sai dai neman gyara, kuma idan ba mu gyara ba to Allah zai gyara.
Wani abun damuwa shine yanda kalubalen na tsaro ya shiga wani sashi a jihar Kebbi, inda akalla aka sace wata mata a yankin karamar hukumar Kalgo, kazalika da samun tsama tsakanin Fulani makiyaya da wasu masu shigen 'yan sintiri. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Ƙungiyar Taliban ta ce ba Amurka bace ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku. Kodan samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da Afghanistan, a cewar jami'an Taliban biyu suka faɗa murya Amurka jiya Asabar. Mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali, amma wannan ba tsagaita wuta ba ne, in ji mai magana da yawun Taliban Muhammad Na'im. Bai bayar da ƙarin bayani ba. Wani jami'in Taliban ɗin ya ce an tattauna shirin ne tsakanin Amurka da Taliban a Qatar nan wani ɗan lokaci. Jami'an Taliban ban da kakakinsu a hukumance ba su da damar yin magana da kafofin yaɗa labarai, don haka suna faɗin bayanan ne kawai ba tare da sunansu ba. Katafarin kamfanin man fetur na Saudiya Aramco ya sanar yau Lahadi cewa ribar da ya samu a shekarar 2020 ta faɗi warwas zuwa dala biliyan 49, wani babban ragi da aka samu yayin da cutar coronavirus ke yaduwa a kasuwannin makamashi na duniya. Kamfanin mai na Saudiya ya fitar da lissafinsa na shekara guda bayan annoba ta haddasa faduwar farashin mai zuwa mafi karanci, yayin da mutane suka daina yawo a duniya domin daƙile yaduwar cutar. A cikin 'yan makonnin nan, duk da haka, farashin ya tashi yayin da aka sassauta takunkumin motsi da haɓaka kasuwanci da kuma mutane da yawa ke yin rigakafin COVID-19. Har yanzu manazarta sun yi gargaɗin cewa kimar da ake bukata na iya kasancewa nesa. Ribar kamfanin Saudi na Aramco dala biliyan 49 a shekarar 2020 ta sauka daga dala biliyan 88.2 a shekarar 2019 da dala biliyan 11.1 a shekarar 2018. Duk da haka, Aramco ya kasance ɗaya ga cikin kamfanoni masu matuƙar daraja a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na gaba, inda a jamhuriyar Nijar kuwa aka fara wani shirye-shirye na matasan kasar da ke nema shiga cikin gasar wasanni ta ƙasa wanda ake shirin gabatarwa. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani akan yadda wannan tankaɗe da raraye ke gudana.
Seremande scola nu atelat aux éliminatoires régionales jurant sur l'honneur de respecter
irin yadda taliban jihar Dawa suka sha rantsuwa yau da safe a garin birnin Kwanne kenan gabanin soma wasannin tankaɗe da raraye na jihar Dawa da ya shafi gundumomi 12 na jihar. An shiga wasanni na ƙasa na taliban ta za su wakana daga 24 zuwa 31 ga watan Maris na bana. Jim kaɗan bayan kammala gabatar da ɗan wasan na gundumomi daban-daban, shugaban gundumar birnin Kwanne ya yi mini wannan bayani.
Lalle abu ne mai mahimmanci, ka san motsa jiki yana cikin tarbiyya wanda take ƙara ilimi. Aka ce in jikinka yana da ƙarfi kenan hankalinka yana ƙara ƙaruwa. Wannan haduwa alhamdulillahi kaga dai duka department mun zo mun ga kowa ya kawo nashi delegation, kuma kansu zo kowa ya shiryo ya aiko nashi contribution kamar tallafin da ya kamata a adana wa'annan dan kwambalar.
Wasannin da sun ka hada da kwallon hannu da kwallon kafa da tsallake-tsallake da kokuwar gargajiya, abinda ya sa Muktar Kane Muhammadu shugaban sashen motsa jiki na makarantun nan boko na jihar Tawa yi mini bayani yanda suka shirya wannan ganawar ta ƴan makaranta na jihar Tawa a garin birnin Kwanne.
To yau dai mun zo a birnin Kwanne saboda taro ne an kai, basu akwai wata babbar taro da ake ce mishi championnat national de sport scolaire. Wannan taron bana doso ne ana yi shi, doso 24-31 Mars ne ana yi taron nan a doso.
Suma ɗaliban sun ce shirye suke su soma wannan tankaɗe da raraye cikin tsanaki.
Abdulaziz Musa Katawaville karce gefen Zogi, an yi shiri iya shiri don cikin tawa ma sai da aka yi zazzage na kowace ikwal sai ta kana ta mutane aka yi zazzage aka gwabza sannan aka hiddo mutane, suma duyan department wala suma sun yi zazzage na su yanzu gashi shi an hade kwanni shi ma sake zage za a yi a doki mutane wa'anda za su ta su yi representant duka tawa duka
ana da wari da Abdul Salim Idris Sani 2000 ni da a to abun da ya kawo mu nan ga saboda mu samu mu kokarta mu huci akan bunga ayyukan da muke yi
sunana Aliyu gaskiya kan ni na shirya ma in Allah ya yarda ina neman samu huci
daga bisani alƙalai a wurare daban-daban na wasannin sun sha rantsuwa yin adalci a cikin nasu aikin
Serment des officiers, nous, officiels aux éliminateurs régionales, jurons solennellement sur leur honneur de respecter et de faire respecter le code qui régit les compétitions, de faire preuve d'impartialité et de neutralité afin de garantir la réussite totale de ces compétitions, je le jure.
Haruna Oman Bakwane Birnin Kwanni, Sacha Hausana Murray Amurka, daga Birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
Masu sauraro har yanzu dai shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masauraro sallama a gare ku. Barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. A makon da ya gabata a cikin shirin idan ana biye da mu mun ji yanda wani matashi yayi amfani da kafar sada zumunta ta yanar gizo wajen yaudara ta damfaran budurwarsa da suka shafa tsawon shekara daya da wasu watanni suna soyayya wanda daga ƙarshe ba a wanye ta dadi ba bayan da hukumar ƴan sanda ta jihar Katsina ta yi nasarar kama shi da kuma daura masa laifin sata da yaudarar yarinyar ta kafar yanar gizo ga dai saurayin mai suna Abdullahi Umar wanda ya amsa laifinsa kamar haka
eh wannan abin ya faru amma magana kudi ne da gaskiya na dauki system eh na dauka a dakin yayinta mun hadu da ita a internet
ana iya cewa ita dai wannan budurwar wacce saboda sha'ani na tsaro ba za mu ambato sunanta ba ta auna arziki musamman idan aka kwatanta da dimbin samari mai yaudara masu amfani da kafafun sada zumunta wajen damfara da mai yaudaran ƴan mata ta baiwa mata ƴan uwanta shawara dangane da halin da ta tsinci kanta
sai ina kira ga ƴan uwana ku lura sosai kamar yanda ni ma na lura da wannan bawan Allah ku hankali kada ku yi saurin ba mutum dama ba ku san kowa yayi shi ba ku kaushe gidanku ni kaina da na kaushe gidan mu nayi da na sani sosai saboda na biyu ina kukana kasa tsufa a kama shi
kakakin ƴan sanda ta jihar Katsina ST Gamba Isa ya ja hankalin iyaye da su yi hattara
kuma a wannan gaba nake so yin kira ga iyaye musamman iyaye mata da su kansu ƴan mata ba ba a haduwa da masoyaya wanda kike so zaki aura ta kafar sada zumunta kaman Facebook ko WhatsApp ko wani abu amma ya kamata a iyaye su hattara irin abubuwan yanzu salo na zalunci na cuta da wasu bata gari suke amfani da shi domin su zo su sata a gidajen bayan Allah wadanda ba su ba su ga
madalla wannan matsalar dai bai tsaya ga ƴan mata da samari kadai ba har ma da ma'aurata duk kuwa da alfanun da wasu ke samu daga kafafun sada zumunta kamar yanda wasu matan suka bayyana
sunana Habiba Zaria Roth daga Kaduna Nigeria to gaskiya social media yana da amfani bai da amfani amfaninsa shine sada zumunci zaka kira ka sada zumunci to amfaninsa kenan shi kuma rashin amfaninsa shine wanda yake cewa zaki kasance ba ta aure ce ke zaki chatin da wannan namiji ki chatin da wancan namijin ki gabe dace ba bai kamata ba haramun ne zaka ga mace aure zata hada lambobi da dama ta shiga ta hada wannan lambar ta hada wannan lambar har ta binciko cewa lambar namiji ne kin ga bai dace ba sannan kuma ƴaƴayen mu za su binciki har kaga sun shiga cikin binciken fatsala kiga sun binciko abubuwan da bai dace a ce akan matsayin su suna yara ya kasance sun ga irin wa'annan abubuwan ba to kin ga rashin amfani sa ya shigo
sunana Fatima Baba Shehu daga Jos gaskiya social media ya zama ruwan dare a ko ina sannan amfanin shi yana da yawa haka nan illan shi yana da yawa kamar misali ga mu mata amfanin wannan kafafen sadarwa ya taimaka mana wajen koyon abubuwa daban-daban. Yakan taimaka mana mata wajen koyon girke-girke, wajen tsaftanmu, wajen kwalliya, wayar da kanmu, yana creating awareness abubuwan da baka sani ba. Akwai groups na matan da za ki iya zuwa ki tambaya abin da baki sani ba, za a yi amfani da shi a wayar miki da kai. Sannan kan social media ya taimaka ma mata sosai, sannan haka ta wajen illan ma, illan shi ya yi yawa saboda ya janyo hanyoyin da aure da yawa sun salwanta.
Sunana Hawa Muhammad, wanda aka fi sani da MJ Collection. Tabbas social media yana taka muhimmiyar rawa akan yaudara yanzu sosai da samari suke wa 'yan matan su, kuma matan ma suke wa samarin su. Sai dai za ta iya cewa yaudarar da samari suke wa 'yan matan ya fi na 'yan matan yawa, tunda kin ga da idan da saurayi zai yi yaudara sai ya tafi har gidan yarinya ya tura ta fito, sannan in ma yana da halin da zai tsara ta yaudare ta. Amma yanzu fitowar social media ba sai ya taka da kafa ya je kofar gidan yarinya ba, yana daga kwance a ɗakin shi, akwai Facebook, akwai Instagram, akwai WhatsApp, akwai abubuwa da dama wanda zai yi chatting ya tsara ta ya yaudare ta. Iyaye suna zaune a gida ba su san halin da yarinya take ciki ba, sannan kuma har matan aure yanzu budurwar zuciyar ba ta bar su ba, saboda ko social media su ma ana yi da su. Sai kiga mata aure tana hira da wani namiji a waje a zuwan ita budurwa ce, kuma har kaga ana tura hotunan da basu dace ba, ana exchanging a tsakani. To in banda fitowar social media, to kinga ai da ba yadda za a yi mata aure ta baro gidanta har ta je ta samu wani wanda ko kuma ya tura musamman ya ce a kira ta su tafi.
Rahotanni sun nuna cewa kafafen sada zumunta na taka rawa sosai wajen mutuwar aure a Najeriya, har ma da duniya baki daya. Ganin kusancin su da waɗannan kafafen na hana su sauke nauyin aure da ya rataye a wuyan su. Masu sauraro gabaki daya a nan zan nada tabarman shirin na wannan rana, sai kuma mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana sallama tare da fatan alkhairi.
Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar sakon email. Wasika mu ta farko a yau cewa yayi, idan gwamnati tana yaki da annobar corona, ya dace ta hada da annobar yunwa, fatara, talauci da rashin aikin yi. Gwamnati ta kawo ƙarshen su, dan ta haka ne kawai za a iya yaki da duk waɗannan matsalolin, domin idan corona na kisa su ma suna kisa. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Ita kuwa Aishatu Muhammad Adam, matar babba Haruna Bajoga, cewa ta yi ku gaya wa shugaba Buhari cewar maimakon a gyara matatar mai da ake wa wuran makudan kudade, kamata yayi a samar da sabbin matatun tashoshin sarrafa mai, duba da yadda masana ke cewa kudin gyaran da ake kashewa akan tsofaffin za su iya gina sababbi na zamani. Da fatar Allah ya sa yaji da kunnan basira. Mai wasika ta gaba kuwa cewa Islam VOA Hausa, shugaba Buhari ya ba da umarnin duk mutane waɗanda suka yi rijistar tallafin COVID-19 a yi ƙoƙari a sake musu kuɗaɗensu domin rage musu raɗaɗi da corona ta jefa su a ciki. Da fatar waɗanda wannan haƙƙi ya rataya a kansu za su gaggauta ba da wannan tallafin, su kuma tabbatar da ya kai ga waɗanda aka yi don su. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Abubakar Salihu Arkime Pataskum. Shi kuwa ba bandi mamman bande cewa yayi, salam muryar Amurka. Kwanci tashi yau kimanin shekaru 10 da aka kifar da gwamnatin Muhammad Gaddafi, wanda hakan ne ya janyo bazuwar makamai a yankin Sahel. Idan har ana so a kawo ƙarshen ta'addanci a yankin Sahel, sai an kwato makamai da suka shiga hannun fararen hula sakamakon kifar da gwamnatin Muhammad Gaddafi. Muna roƙon Allah ya kawo muna ƙarshen ta'addanci a yankin Sahel da ma duniya baki ɗaya. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
yau Lahadi an buɗe rumfunan zabe a Jamhuriyar Congo inda ake sa ran shugaba Denis Sassou Nguesso zai ci gaba da mulkin sa na shekaru 36 duk da matsalar tattalin arziki a yankin mai arzikin mai a Afirka ta tsakiya. Yayin da Sassou ke rike da mulkin kasar, jami'an diplomasiya da manazarta suna shakka ko a cikin abokan hamayyar sa shida akwai wanda zai iya kayar da shi a zaben. Babban kamfanin da ke samar da alluran rigakafi a duniya ya shaida wa kalla kasashe uku cewa za a samu jinkirin jigilar alluran rigakafin coronavirus. Cibiyar Serum ta India ta sanar da kasashen Brazil da Morocco da kuma Saudiya cewa matakar bukatar India na alluran rigakafin ne janyo jinkirin. Cibiyar Serum ta India ta fuskanci suka saboda sayarwa ko bayar da gudunmawar alluran rigakafin fiye da alluran da ake yi wa mutane a cikin India. Duk da kaman da sojojin Myanmar suke, masu zanga-zangar adawa da juyin mulki a Mandalay sun gudanar da taro a wayewar garin safiyar yau Lahadi don kaucewa yin arangama da jami'an tsaro da 'yan sanda. Jami'an kiwon lafiya waɗanda suka haɗa da likitoci da ma'aikatan jinya da ɗaliban likitanci da masu haɗa magunguna cikin fararen kaya sun shiga cikin masu zanga-zangar neman demokaradiyya cikin dare. Asabar zuwa Lahadi suna rera waka da rike tutoci suna cewa a cece shugabarmu. Kungiyar Taliban ta ce ba Amurka ba ce ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku ko don samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da Afghanistan, a cewar jami'an Taliban biyu suka faɗa murya Amurka jiya Asabar. Mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali, amma wannan ba tsagaita wuta ba ne, in ji mai magana da yawun Taliban Muhammad Na'im. Bai bayar da ƙarin bayani ba.
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan makon, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe Litinin cikin shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu yi sallama da ku, bar mu taya abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyinna murnar samun karuwar ɗa namiji da suka yi a safiyar yau Lahadi. Da fatar Allah ya mishi albarka ya kuma shirya, ita kuwa mahaifiyar Allah ya kare ta da lafiya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.